وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرِيهِ قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرسيها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادي نوح ابنه وكان في معزله يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادي نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمصهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد نكاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو شاب في جوات رمضان هجرا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شكرا تدبو ليادة تريه دودة أربعين دوكو وان دي 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 دا شاتقف جوات ابريل شكرا تدبو بيو دا عشرين دبيو ميلادية زامو تشغبا دا كراتون القرآن من جرما zamu tashi a aya ta 160 a cikin suratul nisa'i fadin Allah subhanahu wa ta'ala fa bi dhulmin minal ladina hadu
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim fa bi dhulmin minal ladina hadu harramna 'alayhim tayyibatin uhillat lahum وبصدهم عن سبيل الله كثيرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. الله سبحانه وتعالى يقول سبود زالمت وأن دسك زم يهوداوا muka haramta musu dadan abubuwa da dama wanda asali suke halattattu gare su kuma saboda kangewan su akan hanyar Allah subhanahu wa ta'ala fa bi dhulmin min alladhina hadu malamai sun ce yana da wato fassara daban-daban ko kila zulmin minhum shine zulmun nafs wato dan adam ya zalunci kansa ta hanyar israfi wuce iyaka a cikin amfani da wasu ni'imomi na Allah subhanahu wata'ala ko amfani da su ba daidai ba. Ka san misali dan adam yakan kai wani yanayi sai a ce ba zai ci naman sa ba, ba zai ci naman kaza ba, irin wannan saboda kila yanayin yanda baya ko motsa jini ko yanayin yanda ya dai yi wani sakaci da lafiyansa. To kila saboda wannan israfin da yayi sai ya rufe makofa ko a ce a ba zai sha shuga ba ko ba kaza saboda wasu dalilai. Kila wannan dalili ne na yayi sakaci abinda bai kamata yayi sakaci da shi ba yayi ko kuma a'a fa bi dhulmin minal ladina hadu saboda kafircewan su domin inna shirka la zulmun azim ko saboda sun kafirce sun butulce Allah subhanahu wataala ya haramta musu wasu abubuwa daga cikin abubuwan da da aka halatta musu. Malamai sun yi maganganu akan abubuwan da aka haramta, wasu ce naman raƙumi, wasu ce abubuwa dai da yawa. To amma dai Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana a suratul an'am ko wa 'alal ladina hadu حرمنا عليهم كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شهومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون الله سبحانه وتعالى يشي يا حرم تامسوا والذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر يا حرم تامسوا دكا ما أبو تافراتا sune kamar raquma da sauransu daga cikin abubuwan da suke halattattu a asali ga sauran mutane sannan kuma da kitse na dabbobi sai dai kitsen da yake irin wanda yake kwanciya a baya koko kayan ciki wanda yake hade da kayan ciki kamar tumbi kenan da sauransu koko wanda yake nannade da kashi yake cakuɗe da kashi to waɗannan kitsan nau'o'insu koko waɗannan abubuwan daga cikin nama an halatta musu shi amma sabaninsu Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta musu sannan kuma ga yatan kissan Isra'il ko kullu ta'ami kana hillal li bani Isra'ila illa ma harrama Isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunzala at-taurat ko kul fatu bi at-taurati fatuha in kuntum sadiqin Allah subhanahu wa ta'ala yace dukkan abinci ba abin da aka haramta ma Isra'il wannan ya dan zama da iskali ga wasu mutane yace gashi Allah subhanahu wa ta'ala yace wa alal ladina hadu harramna kullu dhi zufr nan kuma gashi Allah subhanahu wa ta'ala yace kullu ta'ami kana hillal li bani Isra'ila to ai in muka tuna alladina hadu jama'a ne da suka zo bayan Isra'ila Isra'ilan shi kakansu ne annabi Yaqub alaihi salam to shi akan kansa ya zabi ya cin wasu nau'o'in abinci da kuma dama kamar yadda muka sani dan adam zai iya haramta wa kansa wasu abubuwa yace ba zai ci kaza da kaza da kaza ba ba laifi bane ko a dalilin lafiyansa ko a dalilin ya zaba kawai shi ba zai rika cin nau'o'in abinci kaza kaza ba ko saboda kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko lokacin da yazo aka kawo mishi naman damu ya sa hannu zai ci aka ce mishi naman damu ne ya daga hannunsa aka ce yaya ya rasulullahi haramun ne sai ce a ba haramun bane sai dai mutane na ba su san shi ba babun irin wannan naman a garin mu sai naji ina kyaman sa to kaga mutum zai iya cewa yanke ba zai ci wasu nau'o'in wannan hadisin yana kunshe da mas'ala muhimmiya ita ce mas'alan abubuwan da ake cewa atrukun nabawiyya ko abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bari to akwai matsala ce dai ta maganganu da yawa wanda yake wasu suna ganin da an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar abu shikenan dole kowa ya bar abin alhali kuma asali ba haka bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan bar abubuwa dan dalilai mabambanta yakan bar abu abin yana da kyau ma ayi amma zai bari saboda tausayin mutane zai yoyu imanin su bai kai ya dauki wannan abin ba kamar yanda ya bar ginin mai da dakin Ka'aba ya shigar da tijiru Isma'il a ciki saboda tausayin sabbin shiga musulunci kar su ga dakin da ake girmamawa kuma gashi an zo ana rusawa ana sake ginawa sai ya bar shi wani daga cikin sahabbai da ya zo ya lura da wannan sai ya ce to ai yanzu kowa an dade a musulunci da haka ni bari in rusa in sake ginawa Abdullahi bin Zubair to haka dai wannan abu ne mai zaman kansa ala kulli halin mutum zai iya hana wa kansa wasu abubuwa kamar yadda shi annabi Yaqub alaihi salam anan ya hana wa kansa wasu nau'o'in abinci an yi maganganu da wasu ce naman raƙumi wasu ce naman sa muhimmi dai ya hana wa kansa wasu nau'o'in abinci to amma ba shi ne wannan ayan take magana ba wanda wannan ayan take magana tana magana akan butulcewan su banu Isra'ila ne wato Yahudawa daga cikin ƴaƴan annabi Yaqub alaihi salam da suka butulce suka kafirce sai Allah subhanahu wa ta'ala ya takaita musu wasu ni'imomi domin idan muka kalli siyakin ayoyin fa bi zulmi min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi kathira wa akhdhihim ar-riba wa qadhuhu anhu wa aklihim amwal an-nas bil batil wa atatna lil kafirin minhum adhaban alima to shi dan me mutun yake zaluntan wasu dan ya samu shi ya mallaka ko dan ya samu shi ya mallaka dan me yake cin riba dan me yake cin dukiyar mutane bil batil ba dan shi ya mallaka ba to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya hana shi abin da zai yi da kudin bayan ya mallaka sai ya haramta masa
shine fa bi zulmin min alladina adu harramna alaihim tayyibat. So ba dai suna ganin cewa to shikenan za su je su corruption, su barna, su faci kuɗi, su tattara kuɗin mutane, su ci haram, su tattaro ba, to shikenan abin da za a yi da kuɗin dan a ji dadin an haramta muku ba za ku yi shi. To kuma hanyoyin haramtawan Allah suna nan da yawa. Kamar yadda muka ce, in Allah ya so ya haramta ta sunna shar'iyya, in ya so ya haramta ta sunna sahiyya, ta yadda watan kauniya kenan, ta yanayin lafiyanka sai zama lafiyanka ba zai karɓe shi ba. Kana ji kana gani mutum ya gama tattaro haram da halal ɗin, ya gama tarawa, sai Allah ya zara lafiya, sai zama ba halin da za a zauna a ji daɗin wannan abin da aka gama tattarawa ɗin. Ko Allah ya zahara kwanciyar hankali, ga lafiyar da komai, amma ba kwanciyar hankalin da za a iya zama a ci a ji daɗin abin da ake ci. To Allah subhanahu wa ta'ala yana da hanyoyi da yawa da yake yi kama bayi. To kuma daga nan wannan misali ne a ciki. Ga su dai sun gama zalunci, sun gama cutar mutane, to Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya hana masu tsayibat ɗin, da dan duk dai mutum ne abin da yake yi don ya sami tsayibat ɗin, to Allah ya haramta masu wannan tsayibat. Malamai suka ce wannan yana nuna cewa tunda Allah ya ce tsayyibatin uhillat lahu, to ba dole ne duk inda kaga Allah ya haramta wani abinci ko wani abu ba, ba yana nufin wannan abin cuta ne ba, ba dole ba ne. Kasan galiban muna tsayawa mu dinga bincike, in an ce misali naman alade Allah ya haramta, za mu binciken dalilai, irin binciken hikima ko hikmatut tashri', cewa kowane abu akwai hikima a ciki. To amma zai yi Allah ya haramta kawai don mene? Don biyayya, ana son kawai kai biyayya. Gashi abu ne halattacce, wato ingantacce, yana da amfani ga lafiyanka, kamar giya ko? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manasi'u lin-nas. Sai cewa ismuhuma akbaru min nafsihima, yana da amfani ga lafiya kila a musamman ga masu rayuwa a wasu sassan wasu wurare. Akwai abubuwa da yawa suna da amfani kila a jiki ko wani nau'in amfani, amma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta wa mutane. Duk da shi giya Allah ya ce ismuhuma akbaru min nafsihima, amma musamman ismu ɗin inda yake ciki shi ne hankalin da yake gusarwa ya haifar da faɗawa cikin saɓon Allah subhanahu, cikin abubuwa da ba su kamata ba. Lafiyan da nace kuma yana da amfani a cikinsa, watan a wani sashi ne, kamar yadda kuma yana da cutarwa ga lafiya ta wata fuska. To haka zai kuma daga abu yana da cutarwa ga lafiya, amma Allah bai haramta shi ba. Hadisi ya ce naman sa cuta ne, amma Allah bai haramta ba, ya halatta maka. To saboda haka ba duk inda ka ga wato Allah ya haramta abu, musamman cikin abubuwan da yake ci, ko da yake dama asali a cikin abinci gaba ɗaya shi ne halacci. To in ka ga Allah ya haramta, zai ya haramta ne kawai domin kai biyayya. Kawai Allah ya haramta maka wannan don ka zama mai biyayya. Zai yoyu da hikima, amma ba dole da wata hikima wanda bawa zai iya riska ba. Kamar nan wajen kaga abubuwa ne tsayyibatin ne, Allah ya kira su tsayyibatin, kuma ya faɗi uhillat lahum, amma ya haramta masu don yi masu jarabawa. Allah ya kare mu. Wa akhdhimu riba, na
wa akhdhimu riba wa qad wa'an wa aklihim amwalan nasi bil batil wa a'tadna lil kafirin minhum 'adaban alima.
Wa akhdhimu riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwala an-nasi bil batil wa a'tadna lil kafirin minhum 'adaban alim. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kuma daga cikin dalilai yanda suke karban riba, suke cin riba, ka san Yahudawa dama su ne iyayen riba. Wa qatluhu anhu, alhali Allah an hana su akai. Wa aklihim amwala an-nasi bil batil, da yanda suke cin dukiyar mutane ba akan gaskiya ba. Wa atadna lil kafirin minhum azaban alima, Allah yace mun tanaji azaba mai raɗaɗi ga wanda suka kafirce a cikin su. Wannan ayan mun gabatar da karatu da yawa a baya akan riba, amma ina yawan son tsayawa a cikin irin waɗannan mas'alolin saboda yanda suke da alaƙa ƙwarai da rayuwar al'umma na yau. Idan aka ce riba, kamar yadda muka sani, kowa ya san menene riba. galiban an ambaci riba ana nufin ribal jahiliya riban nasi'a ce galiban an ambata a ba mutun rance in ya tashi dawowa da shi baye da shi a ce to za a dinkirka maka anzirni azidka ko za a dinkirta maka amma zaka ƙara wani abu a maimakon wannan jinkirin lokacin da aka ƙara maka alhali asalin mu'amalan bashi ne ina son mu fahimta mu'amala kala biyu ne akwai mu'amalan da ana gina ta akan taimako ne dama akwai mu'amalan da ana gina ta akan amfane ne in amfane ka to mu'amalan da ake ginawa akan taimako zalunci ne a dauke ta a shigar da ita cikin mu'amalan da ake ginawa akan amfanan juna na kaman mukayasa da kaman baiti kenan to Allah subhanahu wataala ya haramta riba ko da yake haramcin ya zo wata dan region ko malamai suka ce wannan ayan shine alaman haramcin na farko wa akhdhihi ar-riba wa qadnuhu anhu kaga ba a ga maka kai an haramta maka ba sai dai ababin shar'u man qablana shari'an wanda suka gabace mu amma mu dai yanzu a shari'an mu Allah bai ga mana kuma an haramta muku riba ba an dai ga mana yahudawa an haramta musu aya ta gaba sai muka ji Allah subhanahu wataala wani waje yana ga mana ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulur riba mun karanta a baya adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun kada ku ci riba linke-linke sai wasu ka ce abin da aka haramta shine linke-linke na riba amma dan kadan ne za a sa ba komai sai muka ji a bakara Allah ya yi mana hasmin matsalan ko yace alladina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladhi yatakhabbathuhu ash-shaytanu min al-masi dalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba sai Allah ya hasmin matsalan wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba wannan ayan tana da wato bukatan dinkumini ya sa ta kullum nusba ainihi lokacin da zai magana a cikin matsalan da ta shafi riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-masi dalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba saboda sai kaga to wai menene bambanci ai mu'amalan wannan da wannan din duk iri daya ne bambanci to wannan shine fitinan da waɗancan waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari sun fada cikin wancan fitina shine dalilin fadawan cikin fitina sun kasa bambanta bai'u da riba sai Allah ya ce to a kaddara ma ba ku ga bambancin ba to Allah ya zabi wannan ya halatta ya zabi wannan ya haramta a kaddara ba bambancin mu kaddara duk da akwai bambanci shine ya ce wannan akan mukarama aka gina shi wannan akan mukayasa aka gina shi to a kaddara ba bambanci Allah ya halatta wannan Allah ya haramta wannan shi kuma Allah yana son in yi umurni abi ne kawai ba sai an tsaya tambayar dan menene hikiman ka ya Allah na yin wannan na umurni da wannan ba shi yasa malamai suka ce wani daga cikin malamai almawardi yana cewa wato dukkan shari'u ba shari'ar musulunci kawai ba dukkan shari'u da musulunci da nasaranci da yahudanci duka Allah subhanahu wataala ya haramta musu riba shari'a bata taba zama halattacciya a wata shari'a ba kaga akwai abubuwan da kaman giya giya a musulunci ne kadai Allah ya haramta kafin musulunci shari'un da suka zo Allah bai haramta giya ba amma riba a dukkan shari'u haramtacce ne malamai sun tafi akan cewa mutumin da ya saba da wannan ma yace bai yadda riba haram bane to ya kafirta mutumin da yake yadda da cewa riba haram ne ya kafirta ko da yake domin yayi inkarin abin da al'umma ta ijma'i akan sa da nassi kuma qat'iyyud dilala qat'iyyud thubuti wad dilala to da haka inkarin haramcin riba riddani wannan kusan ijma'in malamai ne akan wannan sai dai riban kala kala akwai wanda akwai sabani cikin sa akwai wanda babu sabani amma abin da yasa muke maida hankali a cikin wannan kalar riba din riban nafi'a ce saboda shine irin wanda ake yanzu dayan ba a cika yi ba shine ribal fadli ribal fadli ka bada wani abu a baka wani ai maka ƙari a wanda za a baka bada shinkafa foreign a baka yar gida a ƙara maka kai a cikin wanda za a baka ribal fadli to hadisi ya ce la riba illa fin nasi'ati dalilin wannan a fahimtan wasu daga cikin sahabbai kamar sayyidina abdullahi ibn abbas shi yafi shahara da wannan da su wasu dai su zaid ibn arqam da wasu sun tafi akan cewan ribal fadli ba haramun bane baya cikin riban da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta sai dai malamai da yawa suna tafiya akan cewan daga baya wannan a zamanin sahabbai an sami sabani akwai matsaloli da a zamanin sahabbai an yi sabani akai amma daga baya an sami ijma'i cikin malamai akan halacci ko haramci na wannan abin amma galiban dai zai zama haramci a daga ciki shine wannan suna ganin a zamanin tabi'a an sami ijma'i ko da yake akwai sa'id ibn jubayr a cikin tabi'ai shi ma ina ganin ya saba da wannan ijma'in watan ya tafi akan maganan malamin sa dan haka a ganin sa shi ma riba a cikin nasi'a ne kawai to wannan dai duk ba shine yafi mana muhimmanci ba gare mu yanzu abin da yafi muhimmanci menene hukuncin riba a kudin mu din nan na takaddu shin riba zai shige su ko ba zai shige su ba zan so dan yi wata mukaddima wato malamai suna da wani abu idan nassi yazo nassi ya ambata abubuwa yace haramun ne to malamai suna ƙara ciran haramcin wasu abubuwa daban daga wannan nassin ko yace halal ne suna ciran halaccin wasu abubuwa daban daga wannan nassin wanda nassi bai ambata ba ina fatan mun fahimta shi yasa kullum nake yawan faɗa duk mutumin da ya ce maka bashi nassi ƙarara akan abu to ƙarancin karatu ne domin shi kullum nassi yana zuwa ta matakai ne shi nassi ƙarara shi ake ce mamduqun nassi abinda nassi ya ambata to abinda nassi ya ambata shine zahab dinari azurfa البر الشعير التمر الملح waɗannan su ne nassi ya ambata to idan dan haka sai wasu malamai kamar zahiriya sai suka ce banda wannan abubuwan guda shida zinari azurfa kaman a ce dawa gero danginsu a alkama danginsa dabino gishiri waɗannan abubuwan banda su ba wani abu kuma wanda riba zai shiga ciki su kaɗai ne riba ke shiga a ganinsu kuma ba wai su zahiriya bane a cikin malamai ma sauran malaman mu sauran mazhabobi da yawa an rika samun waɗanda suka tafi da wannan fahimtar su kaɗai riba zai shiga tunda su kaɗai hadisi ya faɗa duk wani abu da za a kawo ba su ba to ba nassi ne ya faɗe shi ba to amma ƙa'idan malamai ba su tsayawa a abin da nassi ya faɗa kaɗai suna dubawa su ga me yasa nassi ya haramta wannan abin ko me yasa nassi ya halatta wannan abin to wannan abin shi ake cewa illa a wajen malaman usulul fiqh ana kiran shi illa a gano menene dalilin da yasa abu kaza ya haramta to karatu ne mai fadi matsalan illa din nan to malaman musulunci sai suka yi sabani akan menene dalilin da yasa aka haramta aka sa aka ce akwai riba aka hana ƙari a cikin zinari da azurfa sai malaman makarantar Hanafiya suka ce dalili shine ana aunawa, ana aunawa wazni, ana aunawa. So da zinari da azurfa in ka ce sai aunawa ake yi ko, to wannan aunawan da ake yi dan haka duk wani abu da ake aunawa yanzu ya zama shi ma riba zai shige shi tunda dalilin ana aunawanta. So da aka karfe duwatsu masu daraja sauran duwatsu duk wani abu da ake aunawa dai to riba ya shige shi a dalilin haka. Malaman malikiya sai suka ce a'a as-samaniya, as-samaniya kasancewan shi kuɗi, kasancewan shi kuɗi shine dalilin da yasa riba ya shige shi. To amma wannan kuma malikiya da shafi'iya duka za a cewa da hanabila ma sun tafi akan wannan. To amma sai aka zo kuma aka ƙara samun sabani wasu malamai kamar irin su Al-Lays ibn Sa'ad da wasu, amma musamman wanda yafi shahara wannan matsayin shine Ibn Taymiya. Sai aka yi sabani da shi su malamai magabata sai suka ce abinda da kuma wani sashin mazhaban Hanabila sai suka ce abinda yasa riba ya shiga wannan shine ghalabatus samaniya, ghalabatus samaniya watan ana amfani da shi a wani abu daban kuma ana amfani da shi a matsayin kuɗi. To amma an fi amfani da shi a matsayin kuɗi, to tunda an fi amfani da shi a matsayin kuɗi kuma ana amfani da shi a wani abu daban shine kamar kwalliya da sauransu ko, to ya zama riba zai shige shi. Shi kuma Ibn Taymiya da Hanabila da suka rigaye shi da su Al-Lays ibn Sa'ad da sauransu sai suka ce a'a mutlaqus samaniya, kawai sunan shi kuɗi, kuɗi to shi kenan ya zama riba. Ban san ko an fahimci dalilin wannan shimfiɗan ba, zan yi bayanin dalilin shimfiɗan. Yanzu in muka kalli wannan maganganun a wajen Hanafiya da suka ce wazni shine dalilin riba a cikin waɗannan sint ɗin guda biyu, to ba riba a cikin naira da dala. Ina fatan mun fahimta, saboda naira da dala ba auna su ake yi ba, kirga su ake yi. Don haka to shi kenan riba ya tashi, ka ba da naira goma a baka naira dubu ba komai, saboda ba a aunawa. A wajen malaman malikiya, a wajen malaman malikiya da suka ce galabatu samaniya, to su ma ba riba a cikin naira da dala. Ina fatan mun fahimta. Don mene? Domin naira da dala ba a amfani da su a wani abu daban kuma a zo a yi amfani da su a matsayin kuɗi, kuma su ba naqd bane, ba su da kima zatiya, ba su da kima na kansu. Amma sai Imam Malik ya ce ba riba bane amma makruhi ne, makruhi ne. Kamar yadda ya zo Abu Dawana ko Sahnun ya ruwaita daga Ibn al-Qasim, ya ce Abdul Aziz Ibn Khalid ya gaya mashi, Abdurrahim Ibn Khalid ya faɗa masa cewan Imam Malik ya kasance yana ganin babu laifi falasun bi falasai, kamar ka ce a ba da titi a karɓi titi guda biyu ba laifi waɗanda ba na. Amma daga baya ya dawo daga wannan kaulin, amma ko da ya dawo ɗin bai dawo zuwa ga cewa riba na shigansu kamar yadda yake shiga dinari da azurfa ba, amma ya koma ya ce makruhi ne saboda sun yi kama. Yana da wata magana muhimmiya da yake cewa da mutane za su ɗauki fata su yi masu stamp a matsayin kuɗi, a rubuta kuɗi a jikinsu, kaga lokacin ba a yi kuɗin takarda ba, ya ce da zan ƙi a yi mu'amala da su da tafadur, a yi mu'amala da su da ƙari, saboda sun yi kama ƙwarai da wancan. Amma fa ba haramun ba, ko da yake malamai suka ce zai yi yana nufin haramun ne, amma saboda ba nassi shi yasa ya zaɓi makruhi. Amma ina fatan dai an fahimci mawkifin Imam Malik. To wasu malamai da suka ce a mutlaqu samaniya, in dai an kira shi kuɗi kawai shi kenan, to kaga a ƙaulin wannan malaman duk abin da aka kira kuɗi in muka dauki duwatsu yanzu a ƙasa muka ce su zamu mu'amala da su a matsayin kuɗi riba bai halatta ya shiga cikin su duk abin da aka kira kuɗi haramun ne ai mu'amala da su da tafabu ina fatan mun fahimci wannan to wannan abin da nake so in nuna a nan wajen shine mas'alar riba babu kokonto riba haramun ne babu kokonto tsakanin dukkan malamai amma akwai sabani a tsakanin malamai a cikin cewa menene riba ke shigansa menene riba baya shigansa ko da yake daya kaulin wanda yake cewa a riba baya shiga cikin wannan kaulin da muka faɗa na Imam Malik da sauransu kada mutum ya ce ai ni ba maliki ne dan haka zan rika wannan a zamanin sa ne kowane zamani yana da yanda abubuwa suke zuwa da al-Imam Malik Allah ya kara masa yarda ya zo a zamanin mu yayin lokacin da mu'amala ta koma da kudin takarda gaba daya da yayi fatawa da cewa riba zai shiga cikin wannan kudin saboda in dai zai yadda zakka zai shige su in dai zai yadda sadaki za a kimanta shi da su to ba abin da zai hana ya yadda domin duk wanda yace ba za a yi riba ba riba a kudi wannan na takarda to zai kore zakka kuma a ciki zai kore zakka kuma a ciki babu kokonto dan duk illar da ta sa ake riba ita ce ta sa ake zakka watan ta shigar da riba abin da yasa wannan ya zama za a yi zakka a cikin sa saboda kuɗi to haka shi ma abin da yasa wannan za a yi riba dan haka kamar yanda nace dai jamhurin malamai har yanzu da sabani har yanzu akwai malamai da suke ganin babu riba cikin takaddu amma kaulin su mai rauni amma muhimmi dai mu ci gaba da fadin cewa akwai sabani din domin kamar yanda ku sani malamai sun yi sabani akan ihdasu qaulin salisin wannan ba mas'ala ce ta usulul fiqh idan malamai suka riga suka yi sabani wasu suka rike wani qauli wasu suka rike wani qauli shin zai yi daga baya ku zo ku ce a'a to mu gaba daya mun yarda mun zabi qauli daya shine daidai shin wannan ihdasu qaulin salisin ne wannan al-ijma' ba'da al-islam ko ba ihdasu qaulin salisin bane akwai sabani a cikin wannan mas'ala saboda haka a mu ci gaba da girmama cewa akwai sabani a mas'alan kudin takarda amma cewa riba na shiga ciki shine mafi inganci abu na gaba kamar yanda muka sani kasan mu bankuna za a iya cewa tattalin arziki duk da alhamdulillah yanzu an samu bankuna na shari'a amma bankunan da suke rike da tattalin arzikin al'umma za a iya cewa kila 95 bisa 100 suna conventional bank to baya daga cikin hikima ka zo kawai kai mutane fatawa riba haram ne kawai shikenan ka tashi a irin wannan kasashen baka ce komai ba ya kamata mu san to menene matsayin ɗan ƙofo da suke aiki a waɗannan bankunan da irin waɗannan institutions din na kuɗi sannan menene matsayin mu'amalan mu da waɗannan bankunan sannan menene hanyoyin da za a iya samu a sami mafita ba a fada cikin abin da Allah ya haramta ba a cikin mu'amalan mu da waɗannan bankunan to na farko dai matsayin ɗan uwan da suke aiki a waɗannan bankunan shine su rike aikin su da kyau kada su saki don mene a lalura ce amma sai ka ce mun ai ad-darurat suna da tarifi in aka ce ad-darura shar'iyya ko al-fiqhiyya ana da abin da ake nufi da shi wannan kuma bai fada cikin babin ad-darura al-fiqhiyya ba to amma malamai suna da wata ka'ida shine akwai abin da ake ce ma al-hajjatul ammatu تنزل منزلة الضرورة الخاصة منين الحاجة العامة حاجة na shiga cikin wasu bayanai amma dai na san ana fahimta idan aka ce garura shine abin da mutum in bai same shi ba ba zai rayu ba kaman abin da zaka ci dan ka rayu mutum yana cikin tsiraici tufafin da zai rufe cikin sa kwara daya shine lalura abin da zai ci ko da mushe ne dan ya rayu shine lalura mallakan gida ba lalura bane mallakan mota ba lalura bane to haja kuma shine abin da yake saman wannan wato bukatar da za ta baka daman ka rayu cikin karamci ba da almubazzaranci da barna ba amma kila kana da tufafi kana da canjin su guda biyu uku misali a kana da zakai tafiya kana da hanyar da zaka samu ka je to ana kiran shi haja bukata ce wanda bata kai nauyin ilhahin bukatan garura ba to shin haja tana sa ayi abin da addini ya hana ba ta sawa ijma'an sai darura darura ne yake sa a fada cikin abin da shari'a ta hana ba komai saboda darura amma haja ba za ta sa ka fada abin da shari'a ta hana ba a ka'ida to amma idan haja ta zama al-hajjatul 'ammatu wato bukatar ta al'umma ce ba ta mutum daya bane kamar misali sai gwamnati sai ta zo ta ce tana son za ta yi rancen kuɗi da ruwa a wani banki na duniya saboda ta zo ce wa al'umman ƙasa titi dan su samu su bi hanya cikin aminci kuma a nashata iktisad ko ko a'a a samar musu da ruwa da za su sha ruwan sha mai tsafta ko a gina musu asibiti saboda lafiyansu kaga wannan bukata ce ta ƙasa haja ce ba garura ba ce to amma anan malamai suka ce za a aje ta a matsayin garura saboda haka ya halatta a yi wannan saboda bukatan al'umma gaba ɗaya to haka kulawa al'umma da amanansu idan ka ce mutanen da suke aiki a bankuna conventional bank duk su bari tattalin arzikin da 95 bisa 100 sa yake hannun waɗannan bankunan sai ka ce duk musulmai su bari haramun ne to me ka ce al'umman musulmai su rauni su lalace su zama sun yi rauni cikin ƙasa ko su ƙara rauni bayan raunin da suke da shi to kaga wannan alhajatul amma ne to za a sauke ta a matsayin darura don haka za a ce babu laifi al'umma su wakilce mu a cikin irin waɗannan ma'aikatu ɗin matsala na ƙarshe shine waɗannan bankunan idan har kai musulmi ne za ka yi banki kuma baka sami daman yin banki irin na non-interest bank ba abinda muke gani akwai hanyoyi da yawa da za a fitar wa musulmai daga shubha na fadawa cikin haram ko fadawa cikin shubha na farko shine kamar yadda wasu bankuna kan yi non-interest window a bankin ga yanan banki ne dai na duk mu'amalolinsa amma sai su yi wani dan tsari na gudanarwa ba tare da interest ba wannan hanya ne sannan akwai hanyoyi wanda yake in ka kalli wato hanyoyin mu'amalan su ma bankuna misali akwai abubuwan da malamai sun yi sabani a ciki sun yi sabani to da abin da yake kuma akwai sabani to shikenan kana da sa'a na sha bayanin al'ina ko idan muna magana irin wannan akan mu'amalan banki wanda yake su ma da yawa daga cikin bankunan musulunci akan irin shi suke dogara ana ba shi sunan akwai nau'i da malaman hanbaliya suke amfani shi ana ce mishi tawarruk ka zo kana neman rancen naira miliyan ɗaya a banki amma bankin na shari'a na musulunci saboda haka in suka baka miliyan ɗaya daidai za ka dawo musu da shi da haka su ba za su baka miliyan ɗaya ba amma me za su yi maka sai su baka wani abu da kuɗin shi bai wuce miliyan ɗaya ba amma sai su sayar maka a miliyan ɗaya da rabi idan suka sayar maka a miliyan ɗaya da rabi ka saya bashi za ka biya su daga baya a kawo ga tsarin da za ka biya sai su dawo su saya a hannunka yanzu miliyan ɗaya kuɗi hannu sai su baka miliyan ina fatan mun fahimta su sun siyar maka miliyan 1 da rabi amma bashi a hankali zaka biya su ka tsaya ya zama naka kai haudi to sai kuma su dawo su tsaya a hannunka wannan abin miliyan 1 sai su baka miliyan 1 kaga sun sayar maka miliyan 1 da rabi zaka biya su miliyan 1 da rabi sai kuma yanzu ka koma gida da miliyan 1 ka wannan uslubin a zahirin sa malaman malikiya ba su yarda da shi ba suna da wata ka'ida da suke cewa mura'atul qusud fil uqud a karkashin babin sadduz zari'a saboda zari'atul riba ne dan haka suna ganin cewa ba kyau wannan mu'amala amma malaman shafi'iyya suka ce a'a mu Allah bai mana umurni da hukunci da zuciya ba da zahiri Allah ya mana umurni da hukunci kuma a zahirin mu'amalan nan ba wani abu wanda ya haramta a zahirin shi ko ka zo ka sayi abu bashi ya halatta ka sayi abu bashi bayan ka siya ya zama naka ka so ka siyar wa wanda ka siya a wajensa kuɗi hannu menene haramun a cikin mu'amala saboda haka suka ce ba komai to amma saboda mafi yawan malamai sun tafi a haramcin sa sai aka yi isti'aban sa da nizamin tawarruk shi kuma nizamin tawarruk yanda yake zaka zo ne kaman wannan ina son naira miliyan ɗaya to mu ba mu bada ruwa saboda haka ga wannan wayar naira miliyan ɗaya da rabi ne za mu sayar maka in ka saya amma mu zamu wakilce ka mu sayar maka a wajen masu saya nan ba su suka saya ba kai tsaye sun zama maka kuma su suka sayar maka yanzu da farko kuma su ne wakilanka cikin tallatawa a sayar zamu wakilce ka mu sayar maka akan miliyan 1 ko 950 ko ko nawa ne saboda haka za ma ka biya mu ladan hidimanmu na wakiltan kamu sayar maka to wannan ba haramci a cikin sa musamman a wajen Hanabila malaman mazhaban Hanbaliya malaman Malikiya ba su yarda da shi ba to amma dai Hanabila suna ganin da Ahnaf suna ganin yayi ba komai wancan ina Shafi'iyya suna ganin ba komai to tunda wannan abu ne wanda ga abin da malamai suke ganin ba komai za a iya isti'aza da shi sannan na taɓa wata magana wanda ni har yanzu ina kan wannan magana wato abin da ya sa da yawa ba su yarda da wannan tsarin saboda haɗama ne amma idan ba haka ba watan tsarin da zan faɗa idan ba haka ba hanyar gujewa riba a cikin mu'amalan banki yana da matuƙan sauƙi a wajen ranci domin daga cikin hanyoyin hanya mai sauƙi ƙwarai idan an zo mu'amalan maimakon a yi da naira sai a yi da dala sai a yi da gold afon sai a yi da gold ka zo rancen kuɗi to mu ba za mu ranta maka naira ba za mu ranta maka gold saboda haka gold ɗin da ka karɓa a wajen mu lokacin da ka tashi biyan mu da value ɗinsa na lokacin za ka kawo mana gold za ka kawo mana saboda haka zai zama a canjin ƙima na kuɗi da faɗin kuɗi da sauransu ba zai cutar da wannan mu'amalan ba kuma ainihi a mu'amala wannan ya fi adalci amma ka zo ka ranci naira miliyan 10 a wajen mutum bayan shekara ɗaya miliyan 10 nan tana da ƙiman dala 2000 misali ko 3000 bayan shekara biyu ka dawo masa da miliyan 10 tana da ƙiman dala 1500 ai ba kai masa 1015 misali ko 20000 can misali ai ba kai masa adalci ko kuma addini adalci ya umurni da shi kuma a shari'a bai halatta ka ƙara wani abu akan miliyan 10 kana ƙarawa ya zama riba in dai sai dai idan kuma dan kanka ne ka so kaga dama kai mashi ihsani to so da haka hanyar da za a guje ma wannan shine shi kenan sai a maida mu'amalar ta koma da zinari idan da za a iya to haka dai akwai matsaloli da yawa ƙarƙashin wannan amma ina fatan abubuwan da ban faɗa ba a baya ƙila yanzu yau na ɗan yi ta'arruz zuwa gare su a cikin matsalan riba da mu'amala da bankuna wanda suke ba na addini ba To masha Allah. Ah, zamu wadatu haka nan. Akwai nusus da yawa na malamai amma ba bukata ba sai an fade su ba ina ganin wa yanda aka yi ardin mas'alan kila ya kamata ya zama ya wadatar. Ah, insha Allah gobe zamu tashi lakinin rasikuna fil ilmi. Ga tambayoyi tabarakallah da yawa kwarai. Wani ya ce yana neman a yi wa mutanen da suke zuwa da bukatu masallaci ba tare da izinin liman ba da an idar da sallan farilla su tashi su fara roƙo. Su hana mutane azka, kai wannan boko ce kake yi kaji ya karɓa karɓa. Dan mene za ka hana mutane tambaya? Allah ya ce wa masa'ila falatan har sai ka zo ka ce a hana mutane. Da abin da ya kamata ka ce, da abin da ya kamata ka ce, ya kamata masallatai su samar da ingantattun tsaruka. Tsarurruka ya kamata masallata su samar da ingantattun tsarurruka. Kowane masallaci musamman a birane ya zama akwai ofishi na taimakon mabukata. Idan mutum yana da bukata ya nufi wannan ofis din kai tsaye, ba fa talauci bane, kar mu ce wai bamu da shi ne ɗan uwa. Wallahi tsakafar ce, culture din ce bamu da ita. A Sudan an bani labarin wani al'ada da suke yi. Duk ibnu sabi, duk matafi ba ya da matsala in ba ya da kuɗi. Duk matafi dan ba shi da kuɗi ba zai hana shi ya tafiya ba. Tasho ko wata tasha tana ware adadin kujeru na kyauta, na kyauta a mota akwai kujera ɗaya na zuwa wannan garin na kyauta. Za su aika da tickets din, akwai mu'assasat na taimakon mabukata kamar masallatai da sauransu, za su aika da tickets din wajen. Idan mabukaci ya zo musu ba kuɗi za su bashi, za su bashi rubuta sunan shi a ɗauki bayanin sa na national identity card ɗinsa, sai a tura shi tasha kaza. Zai je ya shiga mota cikin karamci, in ma da inda ake tsayawa a sha ruwa zai sha ruwa tare da kowa duk da ba ya da shi a matsayinsa na ibnu sabi, a kai shi har garin da za shi. Sudan, me aka yi aka yi Sudan in ana maganan arziki, in za a haɗa ta da Nigeria? Saboda haka gaskiya muna buƙatar mu tashi mu yi wajibinmu. Ba kamata ya yi ka ce a hana mai tambaya tambaya ba, kamata ya yi ka tuni masallaci ta yaya ba su da tsari, ba su da ofishi. Na san prison, na san wahalhalun, amma inda muna da tsari, inda muna da tsari, duk wannan wahalhalun a hankali a hankali za su zama tarihi. A hankali za su zama tarihi. To amma babu tsararren tsarin. Ya kamata muna da office ne wanda yake, duk wanda yake da bukata zai zo a yi, a tabbatar da bukatan shi, a yi masa wannan bukatan ta hanyar adalci gwargwadon hali in akwai. Asibitoci, muna da likitoci wanda za su ware wata rana a wata za su duba marasa lafiya wani adadi kyauta daga cikin masallatanmu. Ba sai ya ba mu kuɗi ba. Muna da likitoci wanda za su ware wani surgery kala ɗaya ko biyu da za su yi a wata sau ɗaya kyauta, shi ne zakkan shi na matsayinsa na professional. Mun an zo da mara lafiya yana wannan ciwon, shi kenan a je asibitin likita wane ya duba matsalarsa. Ba sai an ba mara lafiya kuɗi ba. Ba mu buƙatan abu da yawa za mu iya yi ba sai mun cire kuɗi daga aljihu. Amma Allah da ya iya mana. Ina tambayar menene tsarin daidaita sauran sallar jam'i a wajen masallaci? A ka'ida dai kamar yadda muka sani lalura ce za ta sa sahu a wajen masallaci. Kuma a wajen wasu malamai kamar Hanabila ba su yadda a yi sahu a gaban liman ba, ko da ha'i, wato ko da iyaka a gaban liman ɗin kamar ginin garun nan. Amma a wajen malaman Malikiya inda iyaka kamar wannan, to ba laifi wasu su fita su yi sallah a wajen da gaban liman ne. Amma a wajen malaman mazhaban Hanbaliya ko ma menene ba za ka yi sallah a wajen da yake ya wuce liman ba, dole ya zama bayan liman. Ko ya halatta a wuri matar da aka yi wa saki uku domin a halatta ta? Idan ba yarjejeniya, ba yarjejeniya kuka yi kai da ita ko kai da mijin da ya sake ta ba, to wasu na ganin ba komai. Wani ya saki matarsa saki uku, kai kuma sai ta baka tausayi, shi ma ya baka tausayi. sai ka sa a ranka zaka je zaka aure ta bayan wani lokaci zaka sake ta dan ta koma wajen mijinta dan ya zama mijinta zai iya ƙara aurenta amma ba yarjejeniya kai da kowa ba ba agreement kuka yi da mijin ko da matan ba to ba komai wasu suna ganin idan agreement aka yi da matan ba da mijin ba ba komai wasu kuma suna ganin a'a da mijin ne aka yi agreement wato dai matsalolin sabani ne amma in dai ba agreement ba yarjejeniya aka yi da kowa ba cewan za a aura din a koma to babu damuwa kawai kai kai ne a babin ma'ruf suna ganin ma taimako kai kyautatawa ne ba ma maganan rashin laifi ba
muna tambaya akan mutane masu zage-zage a social media da zagi a social media da zagi a bayyana duk abu ɗaya ne saboda haka idan kana yawmu sawmi ahadikum din nan fala yarfus wala yasub fa in shabahu ahadun aw shatamahu falyakul inni imru'un sa'im yana nan girman laifin zage-zage da batanci a social media ba yi da bambanci ko kaɗan sai ma dai ya fi kila gwargwadon yawan fin mutanen da saƙon zai isa zuwa gare su Allah ya gyara mu wannan yana tambayan akwai hukunci na cewa dole kowane gari sai sun ga wata sannan za su yi azumi eh to garin da suke wato a suna da matsalai ɗaya kaman garuruwan da suke kusa da juna kaman ƙasashe kenan wanda suke suna kusa da juna yanzu kawai misali Nigeria da Niger za a iya cewa a mahudan ranar su ɗaya ne saboda haka ya kamata su ga wata a lokaci ɗaya to za su iya yin azumi da ganin watan Nigeria amma kawai misali Nigeria da America ko Nigeria da Morocco misali to ya yi nisan da ya kamata kowanne suna da ganin su wannan yana tambayan yarjejeniyar da manoma suke yi su karbi amfanin gona ƙasa da farashin da yake a kasuwa a wannan lokacin da niyyar idan amfanin su yayi za su baka amfanin a to menene wannan ai kaman bashi ne indai abin da zai karba za su dawo da shi wannan ba wani abu in kuma salam ne shi ma yana da hukuncin shi idan kuma wannan bashi ne ba wani damuwa a ciki wani ya ce ana cewa ba a haɗawa a ce dan Allah dan annabi maganar ramuwa akan raka'an da aka rasa farilla a cikinta ko akwai saɓani na malamai kamar wanda ya bar sujada ta ƙarshe a limancinsa wanda ya bar sujada ta ƙarshe a limancinsa zai tashi ya maimaita wannan raka'a idan ya riga ya bar wajen zai tashi ya maimaita raka'a shikenan kuma sai ya sujada ba a ji bayan ƙara raka'a ya zama wancan raka'an da ya rasa sujada a cikinta ya ilga'inta ke wannan kamar an amsa wannan tambayar mutumin da ba shi da lafiya ba shi da isasshen lafiya kuma idan ya azumi ciwon zai karu ai duk mutumin da ba shi da lafiya yake tsoro a rashin lafiyarsa sai ya haƙuri ya aji azumi don Allah biyayya ne ga Allah wa alal ladina yuqina fidyatun ta'amu miskin biyayya ne ga Allah kai ma Allah biyayya a wannan inna Allah yuhibbu an tusa ruhasuhu kama yuhibbu an tuta azaimu so haka biyayya ne ga Allah in baka da lafiya ka aji azumi ba gwaninta ba ne ba ka da lafiya ka ce sai ka yi azumi hukuncin mutumin da duk maganar da zai yi sai ya yi ƙarya to kila an rubuta shi makaryaci ne inna ahadakum la yakdhibu wa yatahara al-kadhiba saboda haka babban sako ne laifi ƙarya kamar yadda muka sani wani ya ce mahaifinsa ɗan shekara 80 amma yana barin sallah amma yana azumi lokacin sallah ya yi aka ce ya yi sai ya ce
sai an jima dai sai a tsaya ayi kokari har aga yayi din idan kuma taɓuwan hankali ne ko wani abu ya haifar da haka to yana cikin wanda aka dauke wa alƙalami kenan saboda taɓuwan hankali kamar malam bai yi bayani yanda ake kokarin raba tsakanin Allah da manzanni ba oke wani karatu ne na baya kenan يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا عند أكي ربا الله دمن زن ننسى شيني أتشي أن يإيماني دوانا من زن بأي إيماني دوانا من زن الربا الله دمن زن ننسى وكو أتشي أن يدد الله أما بأ يدد من زن دأ الله يأيكو با الربا الله دمن زن سكين mutumin da yayi bacci yayi mafarkin yana saduwa da iyali amma ya fita shi bai ga komai a jikin sa ba a'a ba zai yi wanka ba yace sai yayi wanka koko wannan yana neman ƙarin bayani akan salatu tasbih salatu tasbih kamar yadda aka sani dai kawai sallah ce da ake yi raka'a hudu duk shekara sai an yi tambaya akan salatu tasbih kowace raka'a ana tasbihi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala hawla wala quwwata illa billah kafa 75 yanda ake 75 din shine bayan karanta fatiha da sura za a yi 15 in an yi ruku'u za a yi 10 in an dago za a yi 10 in an je sujjada za a yi 10 in an dago za a yi 10 in an koma sujjada za a yi 10 in an dago kafin ai fatiha za a yi 10 in ka kirga zai baka 75 to haka mutum zai yi haka har raka hudu wani ya tambaya akan hukuncin gaisuwa da musafaha bayan gidan da sallah muna gaisuwa da juna wasu malamai sun ce ba kyau kamar al-Imam an-Nawawi yana cikin littafin cewa babu kyau yin haka din amma dai ba wani abu gaskiya asalin ibaha kawai ya kunce shi wal aslul ibaha asali a cikin abubuwa ibaha ne matakan nassi bai zo ya ce kar a yi tunda ba ibada bane inda ibada ne sai a shiga cikin sabanin al aslul hazr ne ko al aslul waqt tawqquf ne a cikin ibada to amma anan wannan ba ibada bane gaisawa ne zumunci ne kawai ba in an ce ibada ana nufin abin da ake ta'abbud ga Allah subhanahu wataala kaman sallah kaman azumi da sauransu matan aure take fita ba daga izinin mijin sa ba ko ta faɗa mata to ai ni wasu tambayoyin sai irka mamaki me ake so in faɗa ai kowa ya san ba kyau ai ko kowa ya san ba kyau wannan ko ana so in mata wa'azi ne babu lokaci wannan yana cewa a yi wa shugabanni tuni game da haƙoƙin talakawansu sannan kuma limaman masallatai ma suna hana masu dukiya bai wa talaka zakka suna cewa wai a kawo musu zakkan za su bai wa kwamitin marayu to Allahu a'lam ni ban san ana yi ba wato abubuwan yanda ake zato daga nesa ba haka ba ne wallahi da wahala ka gane kuɗin da zai jira wai yana jiran sai wani ya gaya mashi ga yanda zai yi da zakkansa kowa zai ba kowa ya yi ba zai ba ni dai a zatona ni dai a zatona a sani na mafi yawan mutane kuma kowa yana da uzuri da ka gani shi Allah kaɗai ya san halin da suke ciki Allah kaɗai ya san mabukatan da suke ƙarƙashinsu da sauransu amma ya ba da wahala limami ya zo ya ce mutum kada ya ba da zakka wai ya kawo masa shi zakkan ya baiwa ya ba wasu da wahala kuma ba laifi ba ne in ka baiwa liman zakka ya ce ya ka rabawa amma ka je ka raba da kanka ya fi kwanciyar hankali ko da ke wannan ba zai sa a daina zagin damun liman ba ba zai sa kuma a daina zargin liman ba amma dai akalla shi ne mafi inganci wannan yasa ni na zaɓa ba kuma dan na ce ni ne mai gaskiya ba amma dai na zaɓi hanyar da muka ɗauko na raba zakka kuma ba za mu daina ba Allah ya taimake mu saboda abin pressure ta wuce duk yanda mutum yake tunani sai dai kawai Allah duk abin da irin wannan yana tuna maka halin da al'umma take ciki na matsanancin wahala amma idan aka ce ka waye gari za a kira ka sau 200 a rana sau 180 roko ne dan Allah dan annabi dan girman iyayenka dan darajar manzon Allah dan son ka da annabi ka bani kudi kai wahala sai wahala Allah ya gyara mana amin wannan tambaye menene alamar masjid zarar masjid zarar الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرسالا لمن حارب الله ورسوله كاين من زال الله يا فلا الا مهم مسجد ضرار من da duk suka yi masallaci domin su raba kan al'umman musulmai su cutar da wasu su jawo wanda makiyan Allah a cikin su da dai duka irin wadannan ai shine masjidul dirar walladina takhadhu masjidan dirarat kufran wa tafriqan bainal mu'minin ko wa irsadan liman haraba Allah wa rasuluhu wa rasulah saboda haka ga sunan Allah ya fadi dalilan a bi halatta ayi sallah a ciki ban an san masjidul dirar bin mutane suna amfani da zanen tafin hannu wasu karatu mutum ba su karantuwa ne suna amfani da zanen tafin hannu dan su ce maka zaka yi kudi ko zaka yi talauci ko zaka yi kaza haramun ne duba ne ba kyau ba kyau a ko da yake wasu na ganin cewa yana cikin ilmul qiyafa ana kiran wannan ilmu qira'atul aquf ilimi ne mai zaman kanshi ba musulmai ne suka zo da shi ilimin karanta tafin hannu domin akwai ilimi da yawa ba wai a cikin tafano duk halittar dan adam ilimi ne duka kuma a cikin tafin hannun mutum akwai abu da yawa na karatu gaskiya ne a wasu suna hada shi da kiyafa amma bambancin shi da kiyafa na wancan ba mudluje da yazo ya ga Zaid ibn Haritha da Usama ibn Zaid sun lulluba yace hadhihi al-aqdam ba'dhuha min ba'dhin manzan Allah ya ji dadi in ka lura an yi amfani da kayafa ne kawai dan a tabbatar da cewa wannan suna da dangantaka ba dan a bada labarin abin da zai faru nan gaba ba shi kuma bada labarin abin da zai faru nan gaban shine ba a so musamman kuma abin da yasa ba dan ba zai iya zama gaskiya ba dan a tabbatar da dogaran mutane da Allah da kuma hana musu dan inda mutum ya san abin da zai faru da shi nan gaba rayuwa ba za ta yi dadi ba rayuwa ba mufaja'at ai ba ta da ba ya san zai rayu zai fita rana kaza zai gamu da jarabawa kaza abu kaza zai faru da shi kuma ba zai iya hana wannan abin ba tunda dai kaddara ne to me dadin rayuwar a haka ai Allah subhanahu wataala ya suturta wasu abubuwa wanda suturtawan shine rahma gare ka shine jin dadi shi yasa in ka ga mutum yana ta binciken abin da Allah ya koyi to ka tabbatar ya bude wa kansa wata kofa da Allah dan jin kansa da tausayin sa ya rufe masa shi kuma idan ya shiga cikin wannan zai rayu cikin bakin ciki da damuwa tsawon rayuwarsa so da haka ba magana ne na cewa gaskiya ne ko ba gaskiya bane magana ne saboda jin kan Allah da kai ya hana ka binciken wannan abubuwa amma ba yana nufin cewa akwai ba ilimi ba akwai ilimi jijjikin dan adam ma ilimi ne gaskiya ne abubuwan da suka shafi falak duka ilimi ne kuma gaskiya ne kuma suna kunshe da surrora masu yawa na kaun din nan da muke ciki Allah yana sanar da waɗanda ya so to amma bai kamata a rika amfani da wannan dan binciken abin da zai faru a gaba ba a bar abin da zai faru gaba wajen Allah a dogara ga Allah a roke shi ai tawakkali gare shi yanzu ba waye san wasu abubuwa da yawa ai ibadan shi ma da kokarin shi zai rabu ai fata ne yake sa mutum yayi himma sosai mutane goma suna neman shugaban kasa amma sun je misali boka ya ga musu ga wanda zai zama shugaban kasa kuma duk sun yadda da bokan misali to menene amfanin gasan ai ba za a yi gasan ba ke sai kawai a je a kwanta to saboda haka babu kyau. Kana tambayan sana'ar mai canji da sayar da sabbin kuɗi. To, wasu na ganin sayar da sabbin kuɗi ba laifi bane, amma ni ina ganin laifi ne saboda sense ɗaya ne kuma irin ɗaya ne. To, amma wasu na ganin aitin da sarf ne ba bai'i ba, saboda haka hukuncin shi hukuncin sarfu ne ba hukuncin bai'u ba ne za a ba shi. Sarf yana da hukunci daban, shi sharaɗin shi dai kawai shi ne zama hannu da hannu a muqabada. To, amma dai canji shi ma kamar haka ne, kawai abin da ake so dai ba laifi ba ne a canji, amma dai a kula da sharuɗan da shari'a ta aje. Mun yi karatu a kansa sosai lokacin da muke karatun mu'amalat a nan. Yin sallah a gida da iyali saboda nisan masallaci da kuma yanayin tsoro. To, idan yana nufin nafila ne, to dama a yi a gida shi ne mafi bici idan mutum ya tabbatar zai yi. Amma in farilla ne, bai kamata nisa ya hana zuwa ba. Amma tsoro kamar yadda na ce, ko tsoron bashi ne ma zai iya hana zuwa farilla ba, tsoron rayuwa ba. Mun yi wannan magana a baya. Ba da zakka ga ƙannin mutum, mutum ya ba ƙanninsa zakka. Ba laifi ko kaɗan, da kuma yayinsa. Ba laifi ko kaɗan idan mabukata ne. Duk wanda bai zama masa wajibi ya ciyar da su ba zai ba su zakka. Allah Ubangiji ya taimake mu, za mu haƙura haka nan lokaci ya tafi da yawa. صلوا على النبي الكريم
صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، وصل على سيدنا محمد في الاخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله يسعدك، الله يسعدك. امام كيف كما تحدثت؟